hanifar halittarka. Allah ya halitta halittu ne gaba ɗaya saboda su kadaita shi da bauta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Da haka mafi girman haƙƙi da yake kan bawa shine tauhidi. Mafi girman sako da zunubi da bawa zai aikata a rayuwar shi shine shirka. Da haka sai ya fara mai da magana akan shirka, wanda kishiyar shirka shine tauhidi. Ma'ana ana fara gina yaro ne akan ingantacciyar aqida. Shine abinda wannan asasin yake nuna mana. Da haka duk abinda zaka gina ɗanka akai, to ya zama asasi na farko shine ingantacciyar aqida. Yana da aqida mai kyau, yana da aqida ingantacciya, to wannan shine tushen tarbiyya na farko. Da haka ya fara da cewa ya bunayya la tushrik billah. Asasi na biyu, bari mu bi asas ɗin a gurguje. Asasi na biyu, sai Allah ya ce wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Asasi na biyu sai aka biyo akan bayanin haƙƙin iyaye a tarbiyyantar da mutum akan sanin haƙƙin iyaye. Kuma akwai uba wanda in yana da matsala da uwa, to yana tarbiyyantar da ƴaƴan shi akan rashin mutunta uwar da rashin sanin girman uwa. Akwai uwa wadda in tana da matsala da uba, tana tarbiyyantar da ƴaƴanta akan rashin ganin mutuncin uban da rashin sanin haƙƙin shi da mutuncin shi. To wannan duka ya rushe tarbiyya ingantacciya. Da haka abinda ake gina ɗa akai bayan tauhidi da kadaita Allah da ingantacciyar aqida, shine a gina shi akan sanin darajar iyayen shi. Ya san ƙimar mahaifin shi, ya san ƙimar mahaifiyar shi. Duk wani abu da za ki yi a gidanki in dai kika sami ƴaƴa wanda zai taɓa ƙimar mahaifinsu, to ki guji wannan abin. Haka kuma duk wani abin da za ka aikata in ka sami ƴaƴa wanda zai taɓa ƙimar mahaifiyarsu a cikin gidan, to ka nisanci wannan abin. Da haka ka gina ƴaƴanka akan ƙiman ganin ƙimar iyayensu maza da mata. Shine wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahan. Anan a ɓangaren abin da ya shafi tarbiyya akan gina ƴaƴa akan tarbiyya, gina su akan ganin girman iyaye, sai kuma aka keɓance uwa, ita kuma aka nuna cewa tana da buƙatar ita kuma kulawa ta musamman da daraja, ba ta daraja ta musamman abin da ya shafi kulawa da iyaye. Sai Allah ya faɗi halinta, ya ce hamalatu ummuhu wahnan ala wahanin. Mahaifiyar shi ta ɗauki cikin shi rauni akan rauni, ta wahala, ta yi aiki, ta yi wahala, ta yi rashin lafiya, ta sha duk wani abin da ake sha na wahala. Sannan ta zo wahalar haihuwa da damuwar haihuwa da ciwon haihuwa, duka wannan ta yi saboda a nuna maka cewa bayan kula da haƙƙin iyayen gaba ɗaya, to kuma haƙƙin uwa sama yake da sauran haƙƙoƙin wanda ba shi ba. Shi yasa bayan an ce wasainal insana biwalidayhi, sai aka ce hamalatu ummuhu, ana ma mutum wasiya ga iyayen shi biyu, uwa da uba. Sai kuma aka ce hamalatu ummuhu wahnan ala wahan, to ya sani, ka sani kuma ga irin wahalar da mahaifiyarka ta sha kafin ta haife ka da kuma bayan haihuwarka, saboda ai maka ishara akan cewa tana da haƙƙi sama da yanda uba yake da haƙƙi akan ka. Bayan an gina ɗa akan tauhidi, an gina shi akan sanin girman iyaye da darajar iyayen da kuma ƙimar iyayen, sai aka shiga asasi na uku. Menene asasi na uku? Allah ya ce anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Haƙƙi na uku shine Allah ya ce ka rinƙa gode min, ka rinƙa godiya ga Allah, wa liwalidayka kuma ka rinƙa gode ma iyayenka. Da haka wannan haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙi na Allah, kuma haƙƙi ne na iyaye, godiya ga Allah da kuma godiya ga iyaye. Allah sai ya haɗa waɗannan godiyar guda biyu a wuri ɗaya. Saboda har ila yau a sake nuna ma mahimmancin iyaye, a kuma sake nuna ma suna da bayan haƙƙin mutuntawa da darajtawa, to godiya kaɗai ita ma wani haƙƙi ne na musamman. Ka gode ma mahaifinka wanda ya dinga ɗawainiya da kai, ya dinga nemo abin da mahaifiyar za ta ci, za ta sha, za ta yi tufafi har aka zo aka haife ka, sannan ya ci gaba da ɗawainiya da rayuwarka. Asibiti ne, abinci ne, lafiya ne, makaranta ne, duk wani abu na rayuwarka, wurin zama ne, ya ci gaba da wannan ɗawainiyar. Sannan mahaifiyar da ta zo ta ɗauki ciki wata tara, ta gama wahala da shi, ta zo ta yi haihuwar, wanda wahalar haihuwar ya zo ya shafa wannan ɗawainiyar ta wata tara gaba ɗaya. Sannan shayarwan da kula da rayuwarka, ta ɗauke ka, ta sa ka bacci, ka tashi lokacin da za ta yi bacci, ka takura ma rayuwarta gaba ɗaya. Amma a haka take son ka, take ƙaunar ka, take kulawa da kai, ba ta yi watsi da kai, ta wurgar da kai ba. Da haka Allah ya ce ka gode mun, kuma ka gode ma iyayenka. Ma'ana idan ba ka gode mun ba, ka gode ma iyayenka ba, ka sani ilayyal masir, zuwa gare ni za a koma. Akwai ran da za ka dawo ka same ni, akwai kiyama, akwai kabari, akwai lahira. Za ka ga sakamakon wanda bai gode ma Allah ba, za kuma ka ga sakamakon wanda bai gode ma iyayen shi ba. Da haka sai a gina ƴaƴa akan wannan asasin, su zama masu godiya, su zama waɗanda ba su da butulci. Kada a ɗora su akan butulce ma ni'ima. Duk wanda ya saba da godiya akan ni'ima, to ba zai zama mai butulci ba. Da haka ana buƙatar a tarbiyyantar da ƴaƴa akan wannan gabar, anishkur li wa li walidayka ilayyal masir. Asasi na hudu na tarbiyya, Allah ya ce wattabi sabila man anaba ilai. Luqmanul Hakim ya ce ma dan shi wasiya ta hudu da nake maka shine wattabi sabila man anaba ilai, ka bi hanyar waɗanda suke komawa zuwa gare ni, suke komawa zuwa gawa, zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Ma'ana ka bi hanyar bayin Allah waɗanda suke komawa zuwa ga Allah, masu inaba, masu komawa zuwa ga Allah, wanda suka kama hanya kai tsaye hanyar Allah suka dosa a rayuwa. To idan za ka bi hanya, ka bi irin hanyar waɗannan. Wannan gabar asasin da yake nuna mana, yana nuna mana asasin suwa za ka tarbiyyantar da ‘ya’yanka su yi mu’amala da su, da suwa ‘ya’yanka ya kamata su yi mu’amala, suwa ne ne abokansu, suwa ne ne abokan mu’amalarsu, da suwa suke zama a cikin gida, me suke kallo a cikin gida, shin canal-canal ɗin da suke kallo a gida suna cikin wattabi sabila man anaba ilai, hanyar waɗanda suka koma zuwa ga Allah ne suke tafiya a kai ko ba ita ba ce, da suwa suke zama a cikin gida, wayoyinsu da suke chatting, group-group ɗin da suke, Facebook da suke bi, suwa suke bi, suna bin sabila man anaba ilai, ko kuma suna bin wata hanyar waɗansu mutane daban. Dole kana buƙatar ka tabbatar da wannan ababin tarbiyya. Da haka a nan an tabbatar da cewa ba a so ɗanka ya bi wata hanya sai hanyar waɗanda suka bi hanyar Allah. Kuma ‘ya’yanka da kake tarbiyya, wanda kake so in ka tarbiyyantar da su ɗin ka samu aljannar can da aka faɗa, suna bin sabila man anaba ilai ko ba sa bi? Suwaye abokansu a unguwa, suwaye ƙawayensu, suwa ne wani a skirin ɗin gidanka a TV, waɗanne tashoshi ake kallo? Tashoshin na wanda suka bi hanyar Allah ne, ko tashoshin waɗanda suka kauce ma hanyar Allah? Series-series da ake bi kullum, ana cewa an kusa farawa, an kusa farawa, a zo a zauna, yau a ina aka tsaya, za a tashi a wuri kaza. Wannan sabila man anaba ilai ne suke bi ko ba sabila man anaba ilai ba ne? Da haka idan akwai matsala a nan, to ka san asasi daga cikin asasi na tarbiyya ya riga ya gama rushewa. Kana buƙatar ka zo ka sake wannan asasin, ka nemo hanyar da za ka ɗora su a kan hanyar waɗanda suka bi hanyar Allah, su rinƙa tafiya a kanta. Don haka wannan asasin yana da matuƙar mahimmanci a babin tarbiyya, musamman a wannan zamanin, wanda kowa yana da waɗanda yake bi. koda baya fita daga gida kwata kwata a wayar shi akwai waɗanda yake bi, a social media akwai waɗanda yake bi, a TV akwai waɗanda yake bi, a satellite akwai waɗanda yake bi. Da haka kai aikin da Allah ya dora ma a matsayin ku na iyaye shine ka tabbatar da cewa hanyar da suke bi din nan sabila man anaba ilaini wattabi sabila man anaba ilai, wannan shine wajibin ka kai a matsayin ka na wanda Allah ya dora maka wannan nauyin. Idan kai sakati da shi zaka ga tasirin wannan sakatin a gaba. Lokacin da ya kamata ka kwanta kai bacci, to shine lokacin da bacci zai kare maka a rayuwa. Lokacin da ya kamata ki zauna ki huta, girma ya zo, kwanciyar hankali ta zo, to a lokacin ce kuma lokacin ne farkon tashin hankali zai fara faruwa a rayuwarki. Saboda me? Saboda kin bar wannan asasin ya tafi a banza. Daga ƙarshe zaka zo kana cewa ai abokai ne sun lalata min da, ai ƙawaye ne suka lalata min ya, dan haka ya akai kika barsu ba ki dora su a sabila man anaba ilai ba tun daga farko. Waye ya rusa wannan tarbiyyar? Ke ce kika rusa wannan tarbiyyar, domin ga abinda Allah ya sa kiki yi baki ba, kin zauna kawai kin barsu da wayoyinsu su yi abinda suke so, kin bar musu satellite su kalli abinda suke so, kin bar musu dama su fita su kawance da wanda suke so, to ta yaya ba za su lalace ba? Ba ki da hanyar da za ki hana su lalacewa. Da haka asasi na biyar na gaba sai Luqman ya ce ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fa takun fi sakhratin aw fi samawati aw fi al-ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir. Yace ya kai dan dana ka sani cewa duk wata kwaya ko mi kankantar ta ko da kwayar gero ce, a ce a je a samu wani katon dutse a jefa ta, ko a je a jefa ta a wani daji, ko mi girman dajin ko mi kankantar kwayar, yace ya ati biha Allah, Allah zai zo da ita. Allah ya san a ina take, a ina ta makale, wani lungu ta shiga, a wani sako take, Allah yana sane da wannan. A wannan asasin me ake so a koya mana? Me ake so mu gina ƴaƴanmu akai? Abinda ake so mu gina su akai shine muraqabar Allah, su san cewa duk inda suka shiga Allah yana kallon su, Allah yana tare da su. Ba muraqaban mu iyaye ba, ai duk inda kika je ina sane, ai duk inda kika shiga ana ina sane, labari na zuwan mu, a'a ba wannan ba, baki isa da wannan ba. Ki sanya mata muraqabar Allah a zuciya, duk inda kika shiga Allah yana kallon ki, Allah yana tare da ke, Allah yana rubuta abinda kike aikatawa. Ni dai nayi iya abinda zan yi, na hana ki kaza, na hana kaza, na hana kaza, dan haka in kin fita in kin yi ga Allah nan yana kallon ki, na bacci da Allah. Samu su muraqabar Allah a cikin zuciya. Shi yasa duk wanda yake dauko muraqabar kanshi ya sa a zuciyar ƴaƴan shi, akwai lokacin da za su wuce wannan matakin. Ya ai dai inda kuka shiga ina sane, ai duk abinda kuka yi ina ana faɗa mun. Ran da suka gane ƙarya kike yi, shikenan kimar ki ta zube, sannan kuma wannan abinda kike faɗa ya zama shirme, ba abinda zai yi tasiri a kansu. Sun gane ma ashe ba ma kya sani, cewa da kika yi kina sane, cewa da kai duk inda suka shiga kana sane, ashe ƙarya kake yi ma ba da gaske bane. Amma sa musu Allah a cikin zuciya, cewa duk inda kuka shiga Allah yana tare da ku. Wannan abun ba ni na hana ba, Allah ne ya hana. Dan haka in kun saba ma Allah, ku da Allah, Allah yana kallon ku. Nemo ayoyi da suke maganar muraqabar Allah, suke maganar Allah, tarayyar Allah da bayi, ka cusa musu a cikin zukatansu su yadda da wannan su gamsu, sai su je za su yi abu, saboda ba ka nan ko ba ka nan, amma sai su tuna Allah, sai su bari su ki aikatawa. Amma in suka je in ba Allah bane a ransu, in suka je za su yi abu suna jin tsoro, an ce ana ganin su duk inda suke, in suka samu suka ɓoye a wani wuri suka tabbatar cewa nan fa ba mai ganin mu, shikenan sai su aikata abin da suke so. Amma in Allah aka sa musu ba, to wannan ba zai yiwu su keta wannan alfarmar ba. Duk inda suka shiga suna jin tsoron Allah, suna ganin girman Allah, sun san Allah yana kallon su yana tare da su. Wa huwa ma'akum aynama kuntum ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah. A gina musu wannan duk inda kuka shiga Allah yana tare da ku, kuma ranar al-qiyama zai zo ya tsayar da ku ya ba ku labarin abin da kuka aikata. To wannan zai taimaka wurin gina tarbiyyar su. Wannan shine asasi na biyar daga cikin asasi na gina tarbiyyar yaya. Na shida sai ce ya bunayya aqimis sala, ya kai dana ka tsayi da sallah. Bayan aqida ta samu, tauhidi ya samu a zuciyar yaro, ya bunayya la tushrik billah, sannan ya san kimar iyayen shi, ya san suwa yake koyi da su. Wata bi sabila man anaba ilai, in zai sa kaya ya san irin nasuwa ya kamata ya koya ya sa, idan zai ci abinci ya san suwa zai yi koyi da su wurin cin abinci. Amma in ka bar ƴaƴanka suna koyi da kowa, baka da wata bi sabila man anaba ilai. Sannan ya san Allah yana tare da shi a duk inda yake. To daga nan sai magana sallah. Shi yasa wannan matakin yake nuna waɗancan abubuwan da aka lissafa a baya ana so ɗa ya gina a kansu tun kafin ya hau ya kai shekara bakwai, ya gina a kansu. Domin daga lokacin da za a zo umarni da sallah, in ya kai shekara nawa ne, manzo Allah ya ce ku umarci ƴaƴanku da yin sallah in suka kai shekara bakwai. Wadribuhum alaiha li ashrin, in sun kai shekara goma ba su yi sallah ba a dake su. Kenan yanzu waɗancan abubuwan guda shida ko guda biyar na baya ana so su gina a kansu ne tun kafin su kai matakin umarni da yin sallah. Shi yasa a nan sai aka zo aka ce ya bunayya aqimis sala, abu na shida aka ce ya kai ɗana ka tsayi da sallah. Ai mun san me ake nufi da tsayi da sallah ko? Ba sai waye ya kai ɗana ka yi sallah ba, yin sallah daban, tsayi da sallah daban. Tsayi da sallah shine yin sallah akan lokacinta da kuma yin sallah kamar yadda aka ce a yi. Wannan shine iqamis sala, shine tsayi da sallah. Yin sallah kuma wannan shine kawai ka yi sallah, kai ta yin sallah. Shi yasa a Qur'ani ba ma ji Allah yana cewa ku yi sallah, ku yi sallah, sai dai a ce ku tsayi da sallah, ku tsayi da sallah. Ma'ana ba a yin ta sai lokacin da aka ce a yi yayi, sannan kuma ba a yin ta sai yadda manzon Allah ya koyar ya ce a yi. Shine ma'anar ya bunayya aqimis sala, ya kai ɗana ka tsayi da sallah. To wannan yana daga cikin abin da ake so a gina yaro a kai, a tarbiyyantar da yaro a kan yin sallah da son sallah ɗin. Duk lokacin da lokacin sallah ya yi a tayar da shi ya yi sallah, a nuna mai lokacin sallah ya yi, yaro ya gina a kan wannan ɗabi'a, ya gina a kan wannan halin, sai zama ya taso a kan sallah ta zama jiki a tattare da shi. Ba wai sai ya girma sannan a zo a ce za a koya mai sallah, za a tirsasa shi ya sallah, ba ya son sallah ba. Shi yasa duk wanda ba ya son sallah za ka samu akwai inda aka samu matsala a baya kafin lokacin yin sallar shi ya zo. Kin bar su suna zama a gida su yi abin da suka ga dama, su kwanta lokacin da suka ga dama, su tashi lokacin da suka ga dama. Sai kuma lokacin ya yi ki so ki ce dole za ki canza su daga wannan yanayin, ko kuma dole za ka canza su daga wannan yanayin. Wanda suka tashi kusan shekara 15 ko 20 a kai, a ce a rana ɗaya ka canza su. Shi yasa dole sai mutum ya zo ya ta kuka, ƴaƴan shi ba sa son sallah, a taya shi addu'a, yara sun kangare sallah ba ta dame su ba. A'a, ke ce asali sallah ba ta dame ki ba, ba ki sa ta a asalin wajibi na asasi na tarbiyya ba, kika gino su a kai tun suna ƙanana. Shi yasa da suka girma ba za su tankwari a yadda ake buƙata ba. Da haka ya bunayya aqimis sala, a tarbiyyantar da yaro a kan yin sallah da son sallah ɗin, da kuma a koyar da shi ma yadda ake yin sallah. Ya gani a aikace, ya ga a gidansu lokacin sallah na yi kowa ya tashi ya fa sama, ya tafi harkar sallah alwala ana ta shiri sallah za a yi to duk wanda ya saba da wannan shi ma a haka zai tashi amma ya tashi a gidan da yan an yi lokacin sallah yayi wancan ya tafi ya je yayi sallah can an jima wannan ni ma dai kai bari in zo in yi sallan nan bari in karasa ni ma sallah fa har yanzu ban yi ba an taso a haka a irin wannan gidan to haka zai taso shi ma haka zai dauki sallah da haka ana buƙatar a gina shi akan wannan asasin a kwadaitar da shi a nuna mai muhimmancin sallar da kuma matsayinta a addinin musulunci asasi na bakwai wanda za a gina su akan tarbiyya akan wannan shine wa'mur bil ma'ruf wa nahy anil munkar yace ya dana aqimis sala ka tsaya da sallah wa'mur bil ma'ruf wa nahy anil munkar ka rinka umarni da kyawawan ayyuka ka rinka hani dangane da munanan ayyuka umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki me yasa aka kawo wannan gabar yanzu ma'ana a baya yanzu ƴaƴanka ko ƴar ƴaƴanki sun cika kenan sun samu tauhidi sun samu mu'amala da iyaye kyakkyawa sun samu bin hanyar mutanen kirki na ƙwarai sun samu tsayi da sallah yanzu sun zama kammalallin mutane sun zama cikakku idan mutum ya cika saura ne saura kokarin kuma ya cika wani kokarin shi ma ya zai ya dora wani akan wannan hanya ta ƙwarai sai ya zo shi yasa sai aka ce wa'mur bil ma'ruf wa nahy anil munkar a gina yaro akan umarni da kyakkyawan aiki da kuma hana mummunan aiki a koya mai ya gane cewa wannan abin kyakkyawa ne wannan abin mummuna ne in ya ga mutum ya yi abin da bai kamata ba ya ce ba kyau kaza hatta iyayen in yaro ya gina akan wannan an yi wani abu zai ce mama fa an ce ba a makaranta an ce ba kyau fa yin kaza ko kuma an ce a makaranta fa yana da kyau a rinka yin kaza yana umarta da kyakkyawan aiki yana hana mummunan aiki ya zama kammalalle kuma yana kokarin kammala wasu yanzu ya zama amfani kenan a cikin al'umma yanzu a fara ganin tasirin shi a cikin al'umma ya fita daga matsayin cuko kawai na adadi domin akwai mutumin da shi cuko ne na irga an ce musulmi guda nawa ne a nan za a ce guda 100 ne da wane shi yana cikin adadin amma an kai cire wannan adadin bai da wani amfani a cikin al'umma irga ne shi kawai saboda ba zai iya amfanar da mutane ba koda da amru bil ma'ruf da nahy anil munkar to amma mutum kammalalle wanda ya cika mutum musulmi to zai sifanci da wannan sifar shi yasa Allah duk a Qur'ani in ya tashi yaban al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana yaban su ne da wannan sifa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kun zama khayra ummatin ne saboda wannan sifar kuna umarni da kyakkyawan aiki kuna hana mummunan aiki aka zargi yahudawa aka la'ance su me yasa Allah ya ce kanu la yatanahauna 'an munkarin fa'alu saboda ba sa hani da mummunan aiki to ki gina ƴaƴanki ko ka gina ƴaƴanka akan wannan kyakkyawan ɗabi'ar na kyakkyawan hali in sun ga abu mai kyau su kwadaitar da mutane su aikata in sun ga mummunan aiki su kwadaitar da mutane akan a tsoratar da mutane akan aikata wannan mummunan aikin amma abin mamaki zaka iya samun gida gashi nan da mutane sun kai 10 a cikin gidan amma ba mutum ɗaya mai amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar a gidan da ƴaƴan da kowa ga ƴaƴa sama da 10 a ciki amma ba wanda zai zo ya ga wani abu ana yi mara kyau ya zo ya ce wannan abin bai kamata ba a daina aikata kaza a gidan nan ba wanda zai zo da wani abu mai kyau na alkhairi ya zo gidan ya ce ya kamata a gidan nan na ji falalar kaza da kaza da haka ya kamata mu zo mu rinka aikata wannan abin a wannan gidan a samu mutum 10 sun rayu an haife su a gida sun taso amma kuma ba wanda ya samu tarbiyyar amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar a cikin gidan wadaƙila wani ma idan ya fara sai mutanen gidan su tsane shi a ce ya wani ai an zama ustaz da ya fara sai izgili a ustaz ko ustaziya yaushe aka shiga yaushe aka zama ustaziyan ne ce fa mai kaza da kaza ce ce zaki zo ki ce a rinka kaza ko a daina kaza izgilin mutanen gidan ma kawai sai ya hana mutum aikata wannan aikin da aka dole akwai buƙatar a tarbiyyantar da yaya akan wannan asasi na 8 ko na 9 asasi na nawa ko ba irgawa ne ya kamata a nuna wasu sai su lissafa mana daga farko yanda za mu gane inda ake irgawa na nawa ne aka tsaya na 8 asasi na 8 bayan ya ce wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar sai ya ce wasbir 'ala ma asabak wasbir 'ala ma asabak asasi kenan muhimmi shine kayi hakuri akan duk abin da ya same ka hakuri shine asasin cin nasara a rayuwa duk wanda bai da hakuri ba zai taba cin nasara a rayuwa ba a addini ko a al'amuran duniya ba a taba cin nasara ba hakuri a ciki shi yasa ya gina shi akan wannan ka'idar na cewa wasbir alama asabaka kayi hakuri akan abin da ya same ka idan ka ce zaka rinka yi ma mutane umarni da kyakkyawan aiki kana hana su mummunan aiki ka kade ka kade domin dabi'ar mutane a dabi'ar mutane shine yuhibbuna as-salihin wala yuhibbuna al-muslihin shine mutane suna son mutumin kirki in mutumin na kwarai ne zaka zo ba ruwanka da kowa kai na kwarai ne zaka ga mutane suna son ka amma daga sanda kace zaka zama muslih mai gyara mutane to daga lokacin kuma kai zaka fi kowa bakin jini za a tsane ka indai in an yi kaza zaka zo kace a bari ba kyau kaza bai kamata ba ko kuma a yi kaza shine abin da ya dace to daga lokacin kuma wannan kaunar da soyayya za ta rushe da haka mutane mutumin kirki kawai suke so ya yi kirkin shi shi kadai a karan kanshi amma kada ya zo ya ce zai shiga ya mai da wani ya zama mutumin kirki to dole sai mutum ya yi hakuri wasbir ala ma asaba haka kuma duk al'amari na biyayya da za ka yi akwai wanda Allah zai jarrabe shi da iyayen su ne za su zama matsalar shi a rayuwa to dole sai ya yi hakuri akwai wanda kuma za a jarrabe shi da 'ya'yan su ne za su zama matsalar shi a rayuwa sai ya yi hakuri akwai wanda za a jarrabe shi da makwabta su ne matsalar shi a rayuwa sai ya yi hakuri akwai wanda za a jarrabe shi da wurin aiki ko wurin kasuwancin shi kowa da irin jaraba wanda Allah yake yi mai ba wanda yake zama kawai alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin Allah bai barin mutane babu jarrabawa babu gwaji da haka sai an jarrabe ka da jarrabawa iri-iri da mai mutum zai ci jarrabawa shine hakuri shine hakuri wani a gidan ne Allah zai jarrabe shi a wurin tarbiyya yana kokarin sai ya tarbiyyantar da 'ya'yan tarbiyyar da ta dace kuma Allah ya jarrabe shi da mata wanda ita kuma rushe tarbiyyar take yi ko kuma ita tana iya kokarinta sai ta yi tarbiyyar da ta dace din Allah ya jarrabe ta da mijin da shi kuma rushe tarbiyyar yake yi ba abin da ya dame shi shi bai da takura ma 'ya'yan shi ba shi bai da a shiga rayuwar 'ya'yan shi ba a bar su su yi abin da suke so to haka jarrabawar take to dole sai da hakuri wasbir ala ma asabak to tun da tasowa ka gina 'ya'yanka ko ki gina 'ya'yanki akan hakuri a rayuwa su zama masu hakuri kada su zama masu masifa da rigima da tashin hankali duk inda aka tabo su a sai an tabo 'ya'yan wance an tabo 'ya'yan wane yawwa ya tabo gidan wane an san gidan nan gida ne na rashin hakuri da rashin mutunci a ki gina 'ya'yanki akan hakuri a nuna musu falalar hakuri da daraja hakuri da matsayin da Allah ya tattara daga masu hakuri innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab da aka a tarbiyyantar da su akan wannan ai ta nuna musu hakuri da muhimmancin shi idan aka ga yaro bai da hakuri a cikin yara daga tasowar shi a maida hankali akan shi sai an maida shi mai hakuri kafin ya girma to wannan yana daga cikin asasi na tarbiyya asasi na 9 asasi na tara na kusa da na ƙarshe kenan sai ce wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha inna allaha la yuhibbu kull mukhtalin fakhur wala tusair khaddaka linnas kada ka rinka kauda kai ga mutane shine wala tusair khaddaka linnas tasairul khadd shine ka rinka juya musu gefan fuskarka me kenan ake nufi me wannan yake nunawa rashin kimanta mutane sai ya juya mai keya mutun yana ma magana kamar kalli ba ma ka kallon shi baka damu da shi ba wulakanta mutane da rashin daukan mutane da kima to kada kai wannan wala tamshi fil ardi maraha kada kuma ka rinka tafiya da takama a bayan kasa me kenan wannan girman kai da isa kada ka rinka wulakanta mutane kada ka rinka girman kai da isa tsakaninka da al'umma anan an dawo rayuwa a cikin society da mutum yake rayuwa a cikin su a tarbiyantar da shi akan yaya kamata ya mu'amalanci mutane duka wayancan abubuwan da aka faɗa a baya galibi a cikin gida ne da idan rayuwar mutum to yanzu in ya fito waje zai yi mu'amala da mutane yaya kamata ya yi ka zama fuskar ka tana fuskantar mutane baka dauce ma mutane kai ka zo ka wuce ta wurin mutane ka dauce kai saboda ba kada kai musu sallama kada kai musu magana a wala tusair khaddaka linnas ka zo kana tafiya kana takama kana nuna isa kai wane ne kai dan wane ne kai ka mallaki kaza kai kana da kaza a wala tamshi fil ardi maraha kada ka rinka tafiya da takama da isa a bayan kasa da haka in za ka yi tafiya ka yi tafiya wadda ta dace ka yi tafiya wadda babu nuna girman kai da isa a ciki to a tarbiyantar da yaya a kan wannan domin wani yaro tun yana ƙarami za ka ga in ya fito shi ba wanda ya isa da shi duk wani yaro da zai gani wannan ba sa'an shi ba ne wayannan 'ya'yan talakawa ne wayannan 'ya'yan kaza ne wayannan mu babanmu kaza ne da haka yana ji ai baban shi kaza ne ko maman shi kaza ce da haka yana ganin bai ma kamata ya kula wayannan ba da haka zai taso tun yana ƙarami yana kauda kai ga mutane yana watsi da mutane bai da tarbiyyar kyakkyawar mu'amala da mutane da haka wannan yana daga cikin asasi wanda yake rushe tarbiyyar mutum sannan tafiya da takama da girman kai akwai yaran da tun suna ƙanana da ka fito kaga yanda suke tafiya akan hanya ka san cewa wannan tafiya sai ta ne nuna isa da girman kai yana ganin kowa ba kowa bane shine wani abu baya tafiya ta tawazu da kaskantar da kai to a tarbiyantar da su akan ya ake tafiya akan hanya in an fito titi ya ake fuskantar mutane ba a kaudauke ma mutane kai ba a kauda kai ga mutane ba a share mutane sannan kuma ba a tafiya ta isa da girman kai shine wala tamshi fil ardi maraha sai ce inna allaha la yuhibbu kull mukhtalin fakhur ka sani allah baya kaunar duk wani mai nuna isa mai nuna alfahari a cikin mutane allah baya san shi shi yasa duk wanda ka gani yana tafiya ta takama da alfahari yana kauda kai ga mutane to wannan abin tausayi ne a cikin mutane saboda kana so ka nuna cewa ga wani kana ganin wanda allah baya so kana ganin wanda allah baya so a idanka to ki guji ki tarbiyantar da 'ya'yanki su rinka fitowa a matsayin wa'anda Allah baya so baya kauna shine su fito da sifar wulakanta mutane da rashin ganin girman mutane da kuma tafiya ta takama da girman kai akan hanya to wannan alama sai ta cewa Allah baya kaunar wa'annan 'ya'yan da haka tarbiyyarki ta zama tarbiyyar banza mara amfani kin gama wahala kin ciyar da su kin yi kaya da dinki wataƙila ma kuɗin da kika kashe kika yi musu ɗinki shi ya sa suke jin cewa su wasu ne to amma kuma Allah baya san su baya ƙaunar su inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur wannan ita ce gaba ta tara da ya kamata a tarbiyyantar da 'ya'ya a kai a iyaye su rinƙa sa ido a kan 'ya'yansu duk wanda aka ga alamar girman kai da rashin mutunta mutane a tattare da shi to a mai da hankali a kan shi a gyara mai wannan ɗabi'ar a seta shi saboda kada ya shiga cikin waɗanda Allah baya so duk wanda Allah baya so kuwa to wannan ya halaka duniya da lahira sannan asasi na goma na ƙarshe sai ce waqsud fi mashik واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير يتي يا كي دانا idan zaka yi tafiya waqsud fi mashyik atan anyi maganar masu tafiya ta takama to ya ya kamata mutun yayi tafiyar idan zai sai sai waqsud fi mashyik ka rinka zama tafiyar ka ta zama tsaka-tsakiya shine al-qasdu qasdu al-umuri awsatuhu abinda yake tsaka-tsakiya shine waqsud fi mashyik in zaka yi tafiya ka rinka tsaka-tsakiya dan wani shi ba girman kan yake da shi ba ba komai ba amma idan ya fito yana tafiya sai ka mai sannu ka dauka mara lafiya ne shi ba shi da lafiya yana tafiya yana laƙai laƙai ya tsugunnar da kai wai bitka kawa ne wannan da tsoron Allah a wannan ba ta kawa bane ba tsoron Allah bane wannan tafiya tsaka-tsakiya ake yi a ganka a ga mai lafiya a ganka a ga lafiyayye wanda Allah ya mai ni'ima dan haka ba a yadda ka zo kana tafiya bagazan bagazan ko kina tafiya bagazan bagazan a titi kamar tabbaba ba ba a yadda kuma ki zo kina tafiya ko kana tafiya kamar mara lafiya ba shine waqsud fi mashi ka tsaya a tsakiya ka tsaya a tsakiya kana tafiyar lafiyayyu kuma baka tafiyar mahaukata baka tafiyar marasa lafiya tafiyar ka ta lafiyayye ne to wannan shine tafiya tsaka-tsakiya maza suna yi mata suna yi ya fito yana tafiya sai ka ce wani dan daudu wannan babu qasdu a ciki kai tafiya kaman mutum ko kuma ya fito yana tafiya kaman wanda ake bi a guje kaman an biyo shi yana tafiya bagazan bagazan ba natsuwa a ciki kwata kwata kullun ka ganshi yanda ka san irin wanda aka ce mai gashi nan zai yi tafiya mota za ta tashi ta bar shi a haka yake tafiya yana tafiya assalamu alaikum a gurguje a gurguje wannan babu natsuwa a ciki to duka waɗannan abin zargi ne to haka ita ma mace kaga mace ta fito tana tafiya tana rangwada tana karairaya akan titi wannan babu qasdu a cikin wannan tafiyar ko kuma ta fito tana tafiya bagazan bagazan ba natsuwa wannan babu qasdu da haka ta tsaya a tsakiya waqsud fi mashi ka tsaya tsaka-tsakiya a tafiyarka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in yana tafiya tafiya yake yi tafiya ta gaske a wata riwayar hadisin yake cewa ka annama yanhadiru min jabal kamar manzon Allah yana gangarowa daga sama ne in yana tafiya tafiyar shi kaman gangarowa yake daga sama idan mutum yana gangarowa daga sama za a ga wannan tafiyar laƙai-laƙai a jikin shi kaman mara lafiya ba za a gani ba sannan ba za a ga gudu sauri-sauri da yawa ba saboda kada gudun mutum ya kifa ya zame a'a za a ga tafiya ce ita ba sauri ba ita kuma ba laƙai-laƙai ba to haka yake tafiya tsaka-tsakiya haka ake buƙatar a tarbiyyantar da yaro a wurin tafiya amma za ka samu wani uban ma bai sanya tafiyar 'ya'yanshi take a hanya ba wata uwar ba ta sanya tafiyar 'ya'yanta take a hanya ba wannan kawai ya isa ka fito wata rana ka bi su a baya ka ga ya suke tafiya saboda ka seta musu yanda ake tafiya ka gyara musu ya ya kamata su rinka tafiya da haka wannan a titi kenan an fito sannan abu na biyu waghdud min sautik ka sauce sautinka ka rage volume ɗinka kada ya zama an zo magana ka kawai ake ji sautinka ake ji duk inda aka zo akwai wanda duk inda ya zo wuri to fa sai an gane akwai wani a wurin akwai wanda duk inda ta je ana zaune za a ce wance ta zo ba fa ganin ta aka yi ba daga makwabta can za a jiyo cewa yanzu wance ta zo gidan wance saboda me saboda sautinta to wannan babu tarbiyya a ciki ana buƙatar sauti ya zama tsaka-tsakiya duk wanda za ka yi magana da su a ƙa'idar magana a sauti madaidaici shine ka ji yadda waɗanda kake magana da su amma akwai wanda zai yi magana bayan ya ji yadda wanda yake magana da su duk wanda yake kusa da wurin ma sai ya ji me ake yi akwai wanda su asali Allah ya halicce su a haka wannan ba matsala bane sai su rinka ƙoƙarin saukewa haka Allah ya halicci sautin su da ƙarfi ba sa iya control ɗin sautin wannan kuma illa ne matsala ne sai su nemi ya za su yi su gyara amma sauti da ake bukata ana bukatar sauti ya zama matsakaici daidai wa daidai in kana magana da mutum kai da shi anan ya zama shi kake ziyarwa Abubakar da Umar radiyallahu anhuma kamar yadda mai riwaya yake cewa idan suna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace in suna yi ma manzon Allah magana wanda yake gefe a zaune a majalisin baya jin abin da suke magana da manzon Allah saboda shi suke jiyarwa amma ya zama kai kana alfahari da daga murya ko kina alfahari da daga murya ke ji inda kika je ai mu ba ma shiru ai mu ba a sirri da mu ai mu kaza wannan ai shirme ne aibanta kanki kike yi ko aibanta kanka kake yi shi yasa da ya tashi sai sifanta wannan da wata mummunar sifa da yace waqsu fi mashika waghdud min sauti sai yace me inna ankara al aswati la sautul hamir mafi munin sauti shine sautin jaki ma'ana me ake so a faɗa mana anan kenan idan kai mai daga sauti ne kai mai daga sauti ce kina jin cewa wani abu ne to salaf dinki da kike koyi da shi shine jaki jaki shine abun koyin ki a wannan babin haka mafi munin sifa kenan a ce ka dauko ta sifa ta jaki shine abun kwaikwayonka in an ce waye magabacin ka na kwarai akan wannan dabi'a da ka dabi'anci da kai da shi sai ce me jaki shi yasa aka ce inna ankara al aswati la sautul hamir mafi munin sauti shine sautin jaki shi yasa malamai suke cewa inda a ce daga sautin da magana da karfi da daga murya inda a ce dabi'a ce mai kyau to da Allah bai keɓanta jaki da wannan ɗabi'ar ba shi yasa gayar mai daga sauti gayar abin da zai iya yi shine ya ce yau ya kamo jaki shine ƙololuwar maduƙar inda yake so ya kai ya ce yau ya kawo jaki jaki ne dai duk inda ya zo in zai yi kuka sai an san akwai shi sai ya kai kilomita ɗaya ko ana jiyo shi to a gayar abin da za a yi a ce yau kin kamo jaki sai a tafa ko a tafa mata ta yi ƙoƙari da aka ɗaga sauti al'ada ce wadda take ta jaki ba al'ada ba ce wadda take ta mutum sai idan kin sami yara ko ka sami ƴaƴanka ka gane cewa wani in zai yi magana ɗaga sauti ne da shi bai iya magana a hankali daga nan sai a fara tarbiyyar shi duk inda ya ɗaga sauti a ce a yayi sama yi ƙasa a ta seta shi har sai ya zama wanda zai iya magana a daidai da daidai shi yasa za ka samu wasu gidajen in ka je sai ka rayu a kusa da ɗakunansu sama da shekara ɗaya baka taɓa jin me yake faruwa a cikin ɗakunan ba kuma da ƴaƴan da komai a ciki amma kuma wasu gidajen in ka je minti ɗaya ko minti biyu duk abin da yake cikin gidan sai ka sani saboda duk wanda zai yi magana babu seti a magana wani gidan wani ya je wani gidan ce kafin a kawo ya je bakunta wani gida ce kafin a kawo mai abinci na bako da za a kawo mai duk abin da za a kawo ya sani wannan yaron daga ya ce mama ba a sa kulan shinkafa ba wannan kawo kaza wannan abin nan zoben bai yi sanyi ba duk abin da ake yi a cikin gidan ya ji ya gama duk abin da za a kawo yanzu ya gama ji saboda babu control din sauti a gidan gaba daya ba tarbiyyantar da su a wannan tsarin ba to haka za su je duk inda za su je in suka je gidan miji aka aurar da su a ɗakin mijinsu duk abin da yake faruwa tsakaninsu da miji ana ji a waje makwabta na ji makwabtan ɗakunan suna ji yau an yi faɗa yau an shirya yau zaman lafiya suke duk an sani saboda me saboda kawai tarbiyyar sauti da aka samu matsala a kanta amma in ba aka samu wannan matsalar ba sai ka ga asiri a rufe a yi faɗan a shirya a gyara a yi komai ba wanda ya san me aka yi to wannan asasin su ne za mu iya ɗauka guda goma a cikin ƙissar Luqmanul Hakim dangane da gina tarbiyyar ƴaƴanmu haka duk wanda ya lazimci waɗannan to insha Allahu zai samu inganta tarbiyyar ƴaƴa musamman ƴaƴa mata sai ya samu shiga aljanna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda hadisai suka gabata. Wannan shine gaba ta lokaci ya ga. Wannan shine gaba ta farko daga cikin gabobi guda hudu. Da haka dole ina gani dole mu kulle shi a nan. In Allah madaukakin sarki ya sa mu an samu wani lokaci nan gaba sai mu zo mu karasa waɗannan gabobin guda hudu. Ina na ce mun kasa abin gida biyu. Mace kafin aure da mace bayan aure. Mace kafin aure tana da gabobi guda biyu, bayan aure tana da gabobi guda biyu. Kafin aure gabobi guda biyu gaba ta farko shine a matsayin ta na ƴa. Shine yanzu abin da muka yi bayani a kan shi. Matsayin mace na ƴa da kuma haƙƙoƙinta da yake kan iyayenta da abin da ya kamata su kula da shi wurin tarbiyyantar da ita. Yanzu abin da ya rage mana a gaba ta a kashi na farko shine mace a matsayinta na ƴar uwa. Menene alaƙar ƴan uwa da ƴar uwarsu mace yayye da ƙanne? Menene haƙƙin shari'a da ya ɗora musu dangane da kulawa da mace da matsayinta? Sannan mu shiga ɓangare na biyu bayan ta zama mata. A matsayinta na mata menene haƙƙoƙinta da kuma darajar da Allah ya bata? Sannan kuma ɓangare na biyu bayan ta zama uwa ita kuma a nan a matsayinta na mata ɗin in ta zama uwa menene haƙƙoƙinta da darajar da shari'ar musulunci ta bata? Wannan zai nuna mana irin kulawa da shari'a ta ba mace wanda babu wani wuri a wani addini ko a wata al'ada ko a wata ƙungiya wanda mutum zai iya samun irin wannan kulawar da shari'ar musulunci ta baiwa mace. Da haka dole za mu kwana a wannan gabar insha Allahu ta'ala. In Allah madaukakin sarki ya sa wani lokaci mun samu wata fursar sai a dora daga inda aka tsaya. Wallahu a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Valeu.